Assalamu alaikum. A cikin watan Afrilun da ya shige, mun gabatar muku da shiri kan batun iyalan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko, wanda aka rushe musu gida tun mahaifin nasu yana da rai a lokacin gwamnatin da ta shude a garin Gwaram da ke jihar Jigawa. Iyalan sun shafe shekaru suna neman da a biya su haƙƙinsu, to amma abin ya ci tura har zuwan wannan gwamnati. A bayan da aka watsa wannan shirin a watan Afrilu, Gwamna Muhammad Badar Abubakar ya ba da umarnin da a gaggauta biyan waɗannan mutane diyyar gidajensu, ba ma su kaɗai ba, har da makwabtansu da aka rushe musu gidaje, waɗanda su kan ma yanzu haka har kuɗaɗensu sun shiga hannunsu. Idris Kaila ya sake komowa domin bayyana mana abin da ya faru.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamu alaikum. Ni Idris Kaila a madadin iyalan gidan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko, karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa. A kwarai da gaske na dawo wannan gida mai albarka murya talaka na VOA domin na mika godiya da jinjina ga mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Abubakar Badar Talami. Kwarai da gaske muna masa godiya yadda ya kamata. Mun ji daɗin abin da ya yi dangantaka da ƙoƙarin da ya yi da gwamnatinsa ta yi na taga cewar wannan haƙƙi namu ya fito. Kwarai kuwa muna yaba wannan gwamnati tasa. Dama a baya na faɗa, gwamnati ce mai albarka, gwamnati ce wadda ta san haƙƙin al'ummata, gwamnati ce wadda haƙƙin al'ummanta shi ne a gabanta, ba haƙƙin ƴaƴan wadda suke cikin gwamnati ba. Ma'ana ba gwamnati ce wadda yake ta ce ko in kula da haƙƙin sauran al'umma ba, take kokarin danna haƙƙin wasu ta ɗaukaka na wasu. So a taƙaice, kwarai da gaske ina miƙa godiya ta a madadin dukkan wanda wannan al'amari ya shafa.
Wato banda godiya, shin me ya faru? An neme ku ne aka ce za a biya ku wannan kuɗin, ko kuma me ya jawo wannan godiyar?
Alhamdulillahi, shirye-shirye sun yi nisa domin sun tuntuɓe mu cewa ita local government ta rubuta cek, ta ba da umarni, ta tura wa ita kotu dangance da yanayin yadda za su biya wannan haƙƙi namu.
Wace kotu ce?
Akwai magistrate court
a nan, ita ma Gwaram
take? A nan Gwaram take, eh, a nan Gwaram take. An tura, an ba su cek, an ba wa registrar, za su je su kashin su zo kuma daga
bayan kashin.
To za su je ma'ana dai su cire kuɗin su zo kuma su bawa, su kira mu su ba mu wannan haƙƙi namu kamar yadda ya ce akwai haka zai na.
Shin yaya wani irin nema ake muku? Kiranku ake yi ɗaya bayan ɗaya, ko kuma wasu kai ne aka nema ake bawa wannan albishirin?
To alhamdulillahi, ni dai ina makaranta, duk wani abubuwa ake ta kokarin su wana ne yake bibiya. Bayan ni nazo an gabatar da wannan program, wana ne yake bibiya da shi aka yi komai, saboda haka shi yake bani bayanai kan cewar ga halin da ake ciki, ga yadda abubuwa suke gudana. Kuma shi kansa shi ma mai girma kan toma, mun yi waya da shi kuma ya nuna min cewar ga matakin da aka dauka na gaggawa ga irin kokarin da gwamnati ta yi.
Ana nufin shi kan toma Iliyasu Umar Shuwarin kenan na Gwaram?
Na'am, shi dai Malam Ili Shuwarin. Shi kan toma karamar hukumar Gwaram, kwarai da gaske ya yi kokari, shi ma ya nuna irin kokarin da ya dangance da umarni da aka bashi, dangance da ya ga cewar biyan ya zama tudu ya ɗauki lokaci ba.
Sannan shin an duba wannan gidan naku da aka rusa ne aka yi masa kuɗi tare da kuɗi da ya dace, ko dai gwamnati ta yi nata tsari ne na daban?
A kwarai da gaske, dama wacce gwamnatin akwai rubuce-rubuce da ta yi na adadin yadda take gani ya kamata a biya. So Allah da ikonsa, ya shi mai girma gwamna ne yanzu, kwarai da gaske abin da ya yi kawai ya ce ya haƙuri ga duba da yanayi wannan takardun da na baya da gwamnati ta yi, da shi za a yi amfani, kuma dai da shi aka yi amfani wajen biya. So bayanan da ya mana na cewar na yunkurin da ya yi, muka duba irin kokarin da ya biya haka ɗin, shi yasa mun gamsu da bayanan da ya yi. Kuma Allah da ikonsa, mataki mun ga mataki, ya an fara ɗaukar mataki ma, saboda wasu ma already kuɗin su ya riga ya ji hannu, kamar masu individual kenan, wanda yake su kowa haƙƙi ne nasa na kansa, saboda haka sun ba da account number ɗinsu, kuɗin su ya riga ya shiga gurin su. Mu namu, saboda ba haƙƙi ne na mutum ɗaya ba, shi yasa aka tura mu kotu.
Shin kana jin ka san da tunawa ma sauraro, nawa kake ko kuke tsammani za ku samu daga wannan diya?
So gaba ɗayan mu dai jimillar kuɗin nan, yanzu zan iya tunawa cewar ya haura miliyan 4 gaba ɗayan mu mutum 4 kenan wanda abubuwan ya shafa miliyan 4 ne da wasu a dalilika akai abin da ya kama kenan gaba ɗaya jimillar kuɗin
kuma idan kuka samu wannan kuɗi ne nan ne za ku kuma zauna a sake rabawa tsakanin magada
na'am kamar yadda dama tsarin yake tunda aka tura shi kotu kotu ne zata tsara yadda kowanne magada wanda abin ya shafa zai zo ya karba hakkin sa a kotu
to a idan ne zaka ce kan tasirin shi wannan shirin wanda kuma ya jawo aka dauki wannan mataki na samun muku hakkin ku bayan rasuwar mahaifinku
a kware da gaske babban abin da zan yi shine fatan alkhairi akan cewa Allah Ubangiji ya tabbatar da daurewar wannan shirin domin shiri ne wanda kamar yadda aka faɗa VOA murya ce muryar talaka murya ce muryar marar karfi kware da gaske wannan shirin yana matukar tasiri dangantaka da kokarin cewa bayan wayar da kan jama'a da yake sannan kuma mai haki ta sanadiyar wannan shirin yana samun hakkin sa babban misali shine ga da abin da ya faru da mu sannan kafin abin da kafin namu kafin nazo a sanadiyar ina sauraron shirin shi yasa Allah Ubangiji yasa na samu karfin gwiwa na samu sauraro cewa ya kamata ni ma in zo in kawo kokena kuma cikin ikon Allah kokena ya zo kuma mataki kuma an dauki matakin da ya kamata a dauka wannan shiri kwarai da gaske muna fatan Allah Ubangiji ya kara tabbatar da shi ku da kuke gudanar da shirin nan Allah Ubangiji ya kara muku karfin gwiwa kuma ya raba ku da sharrin magauta
wataƙila ba za ka rasa jin wasu mutane suna cewa ko ka fiye rigima ka yi kasa da ka je kana ta faɗa abubuwa a duniya da suka danganci haƙƙinka ba wani abin sai ya ce bari sai an je lahira.
To alhamdulillahi haƙƙi da ni in na tabbatar haƙƙina ne ina ƙoƙarin na ga ina bibiyar sa sai dai har idan na ga abu ya bi ƙarfina kuma zai
iya. Wurin ma wani misali yanzu za ka ga wani mai ganganci ya zo ya karɓe wani mutum sai Allah ya sa sai ya rasu sai ka tara su musamman ma yankunan arewa. Ba za a duba gangancin ba sai a ce to a je kawai Allah ya hukunta kawai ku bar shi ya tafi wato ko wasu kuma na da ra'ayin da za a ɗau mataki da zai sa nan gaba wasu masu ganganci su rage wannan.
Na'am kwarai da gaske wannan misalin da ka bani haka abin yake shi dan adam kullum ana so ya kasance mai kyakkyawar tarbiyya kuma ko addinin mu ma ya tarbiyyantar da mu akan cewar ya tarbiyyantar da mu akan dukkan gudun dukkan abin da muka san cewa ba a bisa ka'ida yake ba mutumin da ya gangance zuwa kada mutum tabbas ya kamata hukunci ya hau kansa ba dan kuma ba saboda zai zama izina ga wani wanda yake gani idan yayi fa tabbas hukunci zai hau kansa
idan sai zuwa abin da za mu so shine ranga ko lokacin da Allah ya sa waɗannan kuɗi suka shiga hannunku ba mamaki za ku kuma ko kai kanka zaka dawo cikin shirin nan ka sake bayani cewa tabbas kudi sun shiga hannu saboda sauran masu sauraro san halin da ake ciki.
Kware da gaske insha Allah ta'ala duk lokacin da kotu ta neme mu ta ba mu wannan haƙƙi namu zan sake dawa domin in sanar da duniya ta shaida cewa kware da gaske gwamnatin mai girma Alhaji Badal Abubakar Talamis gwamnatin jihar Jigawa ta yi kokari wannan haƙƙi namu ya fita wannan babban al'amari ne abin farin ciki ne kuma kware da gaske duk lokacin da kotu ta neme mu aka gabatar da wannan abu zan dawo wannan gida domin na ƙara shaidawa duniya cewa gwamnatin sa gwamnati ce mai adalci
wasu ma waɗanda ba su yi magana ba shirin ka ce a sakamakon wannan sun samu haƙoƙinsu.
Na'am wanda ma ba su zo sun kawo koke ba a sakamakon namu Allah Ubangiji ya tabbatar da cewa sun samu nasu haƙoƙin.
Wato har ma sun riga ku samu mako da kuke magana.
Sosai ku har ma sun riga mu samu kwarai da gaske sun riga mu samu nasu saboda a tabbas nasu saboda kowa nasa ne individual ne aka tura musu mu kuma namu haƙƙi ne na mutane da yawa gwamnati ta duba mahimmancin haka shi yasa ta tura mu ga kotu. So amma Nasiru a baya na yi tuntuɓar harshe dangantar da sunan kotun da za a kai wannan kuɗi ta rabawa magada kotun ba magistrate court ba ne kotun ne ta shari'a musulunci da ke nan ƙaramar hukumar Gwaram.
Ba maganar za a kai kuɗi ba riga an ba da takardar ɗaukar kuɗi ta banki a yau wanda aka kuma ja layi a kai.
Na'am an ba su takardar da za su je banki su karɓo wannan kuɗi su kuma nemi magada a zo a ba da wannan haƙƙi namu.
Shi ma shugaban riko na majalisar ƙaramar hukumar Gwaram a jihar ta Jigawa Ilu Umar Shuwarin ya yi magana kan wannan batu za mu ji ta bakinsa a shirinmu na gaba. sannan muna bin wani batu na kisan wani matashin da aka yi a jihar Kebbi wanda har yanzu babu alamar za a hukunta waɗanda ake zargi da hannu a cikin wannan al'amari. A kasance lafiya.